الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 2 ga watan Zulhijja shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 4 ga watan 9 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambayoyi guda uku da fadakarwa guda tambaya ta farko dan uwa ke cewa idan mutum yayi layya yaya ya kamata yi a wajen raba nama raba naman layya babu wani dalili tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai iya zama hujja game da cewa ga yanda mutum zai kasa naman layya hadisin da yazo akan cewa naman layya a kasa shi kashi uku kashi daya kai da iyalinka ku ci kashi na biyu kai kyauta da shi ga makwabta da abokan arziki da dangi kashi na uku ai sadaka da shi ga talakawa da miskinai wannan hadisi kwata kwata bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka ba zai zama hujja ba game da kasa naman layya kashi uku kenan anan iya abin da ya bayyana gare ka shine zakai in ma gaba ɗaya za ka yi sadaka da naman ka zauna haka nan wannan ba matsala ba ne ba an gane ko amma kar ya zamanto ba kana da iyali kuma gaba ɗaya ka kwashi naman ka yi sadaka da shi iyalinka kuma su ringa zura ido wannan kwata-kwata bai dace ba kuma in ma gaba ɗaya naman daidai da tsoka ba ka yi sadaka da ita ba ba ka yi kyauta ba kawai ka dafe ka bar shi wannan ma ba laifi ba ka yi sai dai mumini ya bambanta da sauran jama'a an gane ko ta hanyar wato shine fifita san dan uwan shi akan san kan shi mumini ba dan tsako bane samu ka gidangi don abin da ya samu zai yi kokarin yaya za a yi wannan alkhairi da ya samu ya hada sauran jama'a bakin gwalgwadon iyayen da zaka raba sai ka raba wanda zaka yi kyauta ka yi kyauta wanda zaka aje kai da iyalinka ka aje an gane ko amma kasawa uku wannan ba shi da asali kwata-kwata bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka maganar cewa ana kamar biki na nama wani ya aiko mun nima in aika masa wannan ba matsala ba ce kuma ba biki ba ne kyauta ce wanda wannan kyauta tana daga cikin abubuwan da ke ƙara danƙon ƙauna ta juna tsakankaninmu kuma ita kyauta ba sai mutum ba shi fa ake masa ita kyauta ta bambanta da sadaka sadaka ita ce ake ma ba buƙaci amma ita kyauta komun arzikinka komun dukiyarka ana iya maka kyautar abin da kafi ƙarfinsa su dubu don haka wannan ɗan ƙashin haƙarƙari guda biyu da za ka datsa ka aika ma makaucinka ko ka aika ma wani abokinka wannan kyautatawa ce kuma abu ne wanda aka shar'anta mana kuma shi ma in ya aiko maka ba laifi ba ne wannan yana nuna ka kula da shi yana da kima yana da daraja yana da martaba a gonka an gane ko, don haka maganar cewa wai biki ne na nama wannan kwata-kwata, magana wannan mai data gefe ba biki bane, kyauta ce wadda aka shar'anta mana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi sahihi, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsuna shatin au kama qala. Manzon Allah yace kada makauciya ta ga kankantar abinda za ta yi kyauta da shi ga makauciyarta. Manzon Allah yace koda ko hutan akuya ne, koda ko hutan akuya ne, manzon Allah yace kada makauciya ta ga kankantar wannan kyauta da za ta ba makauciyarta. To dan haka wannan nama da ake rabawa, a raba ma makauta, a aika ma gidan abokai da ƴan uwa, wannan abu ne wanda yake mai kyau, wanda kuma ya dace mu ci gaba da yin shi, ba biki bane ba, ko mun kankantar shi aika masa, kuma shi ma in yana da halin aiko maka ya aiko maka, wanda yake mabukaci shi ma a dauka a bashi. An gane ku, shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana, tahadu tahabu, kuma junan ku kyauta sai ku kaunaci juna. Kyauta tana ɗaya daga cikin abin da ke ƙara danƙon ƙauna tsakankanin mu'mini. Sannan tambaya ta biyu, ɗan uwa ke cewa, mutum ne yana da nihin yin layya, sai ya manta ya yanke farcensa ko ya aske gashinsa, menene matsayin layyarsa? Layyar shi layya ce wadda take ingantacciya, kuma layya ce wadda take cikakka. Yanke farce ko aske gashi bai tauye masa wani abu wanda yake na ladan layya, tare da cewa hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, riwaya ta Ummu Salama Allah ikara mata yadda take faɗa cewa, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, idza dakhala al-ashr, idan goma na farkon Zulhijja suka kama, manzon Allah yake cewa, wa arada ahadukum an yudhiya, ɗayan ku na nihin yin layya, fala yamassanna shay'an min sha'rihi wa ghufri au kama qala. Manzo Allah ya ce kada ya taba komai, wato na gashinsa ko farcensa, ma'ana kada ya yanke farcensa, kuma kada ya aske wani gashi daga cikin dukkan gashi na jikinsa sai an kai lokacin da ya yanka layya. Wannan nasi ne wanda yake tabbatar mana da hani game da yanke farce ko aske gashi ga wanda yake nihin layya. Wanda baya da niyyar layya, ko wanda ake layya a madadinsa bashi da tashi ta kanshi, to wannan hani bai shafe shi ba. An gane ko, na rashin yanke farce ko kuma aske gashi. In dai baka da layya taka ta kanka, tarar da kai ne za a yi a cikin ladan layya, to wannan kana iya yanke farcenka kuma kana iya aske gashinka. Kamar misali kankanan yara da ake yi layya a madadinsu, mai gida ya saya ya yanka shi da iyalinsa. An gane ku? To waɗannan ba laifi, sukan iya yanke farce, sukan iya aske gashi. Amma misali in su yaran kowanne an saya masa layya tashi ta musamman, da ita uwar gida an saya mata tata ta musamman, to gaba ɗaya da shi mai gidan da su baya halatta, in watan Zulhijja ya kama suna da nihin yin layya, su yanke farce ko su aske gashi. To koda mace misali tana da layyata ta musamman, ba laifi takan iya yin kitso, gashin da yake zuba ta bangaren yin kitso wannan ba a kiran shi aski, ba laifi bane ba. Tambaya ta uku, dan uwa ke faɗa, wato menene matsayin azumi na rana Arafa, ma'ana sakamakon da ake samu game da azumin rana Arafa. A takaice dai abinda muke so mu sani, azumin rana Arafa sunna ce daga cikin sunnonin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana, kuma alƙawalin da Allah ya yi na sakamakon lada ga duk wanda ya azumci rana Arafa saboda shi, Allah ya yi alƙawalin kankare masa zunubai na shekaru biyu, shekara wadda ta gabata da wadda za ta zo a gaba. An gane ku? Kenan shine Bature yake cewa bonus kenan, ga iya abinda aka baka na wannan shekara an kankare ma zunubanka, sannan shekara wadda za ta zo a gaba ita ma an kankare maka zunubanta, ga duk wanda ya azumci rana Arafa saboda Allah, ma'ana ya kyautata niyya ya azumci wannan yini. Fadakarwar mu anan shine mu san da cewa, ya ƴan uwa, muna cikin lokaci ma'abucin albarka, su ne waɗannan kwanuka goma na farkon Zulhijja. Watan Zulhijja yana ɗaya daga cikin watanni hudu masu alhurma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda Allah ya faɗa mana a can cikin suratu Tauba, inna iddata shuhuri inda Allah ithna ashara shahran fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ubangiji ta'ala ya ce, ku san da cewa lalle kididdigar watanni a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala watanni ne 12. Tun a ran da Allah ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai, kididdigar watanni da Allah ya halitta wata 12 ba su da na 13. Sai ya ce minha arba'atun hurum, daga cikin watannin 12 Ubangiji ta'ala ya ce akwai hudu masu alfarma ne, masu daraja ne, masu kima ne, masu martaba a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Waɗannan watanni hudu masu alfarma, kai da kake cewa ka wadatu da Alkur'ani ba ka buƙatar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, to sai ka zana mana waɗanne ne hudu masu alfarma. Dole sai ka koma sunna. Sunna ita ta yi bayani, ta ce ga watannin hudu wanda Allah ya faɗa cewa masu alfarma ne. Domin Allah ya faɗa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaru. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zana mana yace salasun mutawaliyat. Salasun mutawaliyat. Manzon Allah yace uku a jere suke suna bibiyar juna. An gane ko? Zulqa'ada da Zulhijja da Al-Muharram. Sannan shi kuma na cikon hudun manzon Allah ya ce baina jumada wa sha'ban, ɗayan yana tsakanin watan jumada al-akhira da watan sha'ban. Wane wata ne kenan? Rajab. To waɗannan watanni hudu su ne watanni masu alfarma a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To a yau muna cikin wata na Zulhijja, wanda waɗannan kwanuka goma na farkon Zulhijja kwanuka ne masu daraja. Na daga cikin abin da ke nuna mana darajarsu da matsayinsu da ƙimarsu da martabarsu a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne rantsuwa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi da su. Kamar yadda yake faɗa, wal fajr wa layalin ashir, Ubangiji ta'ala ya ce ina rantsuwa da alfajr kuma ina rantsuwa da darare goma. Malamai suka ce ya'ani ayyamal ashir su ne kwanuka goma na farkon Zulhijja. Shi ko ka'ida Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana iya rantsewa da komai abin da ya ga dama daga cikin halittunsa. Mu ne bayinsa, baya halatta mu yi rantsuwa da wani abu face Ubangijin da ya halicce mu, sunansa ko zatinsa ko sifa daga cikin sifofinsa. Shi ko duk abin da Allah ya yi rantsuwa da shi, to ya yi rantsuwa da shi ne domin ya nuna mana ƙimarsa da martabarsa da darajarsa a gunsa. Don haka da Allah ya yi rantsuwa da waɗannan darare goma na farkon Zulhijja, ko mu ce kwanuka goma na farkon Zulhijja, Allah ya yi rantsuwa da su ne domin ya nuna mana darajarsu da ƙimarsu, mu girmama su kamar yadda suke da girma da daraja a wajen Ubangijinmu. To don haka malamai suka ɗan samu saɓani cewa tsakanin kwanuka goma na ƙarshen Ramadan da kwanuka goma na farkon Zulhijja, waɗanne suka fi daraja, suka fi matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wasu malamai suka ce kwanuka goma na ƙarshen Ramadan sun fi kwanuka goma na farkon Zulhijja daraja da ƙima a wajen Allah. Wasu malamai suka ce a'a, kwanukan da suka fi ƙima, suka fi daraja a wajen Allah su ne kwanuka goma na farkon Zulhijja. Shaykhul Islam Ibn Taymiyya, Allah ya ji kansa, ya ce ta gamu ta rabu. Idan muka lura da darare, to darare na goma na ƙarshen Ramadan sun fi darare goma na farkon Zulhijja, sun fi darare na goma na farkon Zulhijja. Idan ku muka yi la'akari da yini, to yini goma na farkon Zulhijja sun fi yini goma na ƙarshen Ramadan. Me yasa darare goma na ƙarshen Ramadan suka fi darare goma na farkon Zulhijja? Domin a cikin darare goma na ƙarshen Ramadan ke akwai dare wanda ya fi albarkacin wata 1000, shine daren Lailatul Qadr. An gane ku? Daren Lailatul Qadr. Shin Lailatul Qadr a cikin yini take ko a cikin dare? A cikin dare. Tunda Ubangiji Ta'ala ya faɗa inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Tun daga fadawar rana har izuwa kitowa alfajir, wannan shine daren lailatul qadr. Kaga kenan, in muka lura da darare 10 na ƙarshen Ramadan sun fi darare 10 na farkon Zulhijja. To amma idan muka lura da yini, to yini 10 na farkon Zulhijja sun fi yini 10 na ƙarshen Ramadan, domin a cikin yini 10 na farkon Zulhijja ke akwai yawmu Arafa, rana Arafa, wanda ranar Arafa rana ce wadda take fiyayya, yini ne wanda yake mai daraja mai kima a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Domin ya tabbata a cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ke faɗa cewa a ranar Arafa Ubangiji Ta'ala na kusantar bayinsa, kuma ya faɗa ga mala'ikunsa ya ce wannan bayina da suka zo suka tsaya bursusu sun yi ƙura, gashin kansu duk yayi bursusun yi suke nihi, tare da cewa ya fi kowa sanin abin da suke nihi. Mala'iku su bashi amsa, ya Ubangijinmu, sun zo ne sun tsaya saboda kai don neman gafararka. Ubangiji Ta'ala zai ma mala'ikunsa alfahari da bayinsa waɗanda suka tsaya a Arafa. Ubangiji Ta'ala sai ya ce ku shaida ya mala'ikuna gabaɗayansu na gafarta musu. To don haka wannan yini na Arafa ya fi kowane yini a tsawon shekara. Sannan bugu da ƙari kuma ga ranar layya, wanda ranar layya yini ne wanda yake mai daraja mai kima a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To dalilin wannan yini guda biyu, ranar Arafa da ranar layya, darare goma na farkon wannan yini, goma na farkon Zulhijja suka fifici yini goma na ƙarshen Ramadan. To don haka a cikin irin waɗannan kwanuka lokaci ne wanda yake na baje koli. An gane ko? Kasuwar baje koli ce ga mu'minai, wanda mai hankali mai lura mai tsinkayen nesa, wato shi zai yi kokari ya ribanci waɗannan kwanuka kafin su wuce. Saboda in suka riga suka wuce kuma sai inda kwanaki. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, kamar yadda hadisi na cikin Sahihul Bukhari, manzon Allah yake cewa ma min ayyamin العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك او كما قال. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu daga wasu kwanuka daga cikin kwanukan shekara wanda aiki nagari ya fi soyuwa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikinsu, manzon Allah ya ce sama da waɗannan kwanuka. Shi su ne kwanuka goma na farkon Zulhijja. Sahabai suka ce ya manzon Allah, ko da jihadi domin ɗaukaka addinin Allah bai kai matsayin aikata aiki nagari a cikin waɗannan kwanuka? Manzon Allah ya ce walal jihadu fi sabilillah, ya ce wallahi ko da jihadi domin ɗaukaka addinin Allah bai kai matsayin wanda ya aikata aiki nagari a cikin waɗannan kwanuka goma na farkon Zulhijja. Manzon Allah ya ce sai dai mutumin da ya fita fagen daga da ransa da dukiyarsa bai dawo da komai ba, shi kadai ne zai yi daidai da wanda ya aikata aiki nagari a cikin waɗannan kwanuka goma na farkon Zulhijja. Mutumin da ya kulla dukiyarsa ya yi guziri ya fita fagen daga yaƙi na ɗaukaka addinin Allah da shi da dukiyar gaba ɗaya ba su dawo ba, to shi ne kaɗai zai yi daidai da wanda ya aikata aiki nagari a cikin waɗannan kwanuka goma na farkon Zulhijja. Ayyuka nagari ko kala-kala ne, na daga cikinsu bayan mun tsare salloli na farilla, wato su ne nafilfili. An gane ku? Bayan mun kiyaye sallolinmu na farilla a lokaci, to mu yi kokarin biyo baya da nafilfili a cikin waɗannan kwanuka. musamman nafilfilin da ake kiran su ar-rawatib. Ar-rawatib shine kafin az-zahr kai raka'a hudu, bayan an gama az-zahr kai biyu, bayan magariba kai biyu a gida in har so samu ne, in komawa gida bai samu ba to ko a masallaci kana iya yin su. Haka nan bayan isha in ka dawo gida kai biyu, idan dawowa gida bai samu ba to zaka iya yin su koda a masallaci. Idan mun hada nawa kenan? 10. Ga hudu kafin az-zahr, ga biyu bayan az-zahr, nawa kenan? 6. Ga biyu bayan magariba, 8. Ga biyu bayan isha, 10. Sannan biyu kuma kafin sallar asuba, sune ake kiran su da suna raka'atul fajr. Idan ka hada su raka'a 12, sune ake kiran su ar-rawatib. Sakamakon duk wanda ya nace akan waɗannan nafilfili, Allah zai gina masa gida na musamman a aljanna. Kamar yadda Ummu Habiba Allah ya kara mata yadda, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana fada, tana cewa naji mai gida na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada, duk wanda ya kiyaye akan yin raka'a 12 a tsawon yini da dare, to Allah ya yi alkawarin gina masa gida a aljanna. Duk wanda ya kiyaye akan yin raka'a 12 a tsawon yini da dare, to Allah ya yi alkawarin gina masa gida na musamman a aljanna. Idan ka ɗauki az-zahr da al-asr, salloli ne waɗanda suke na yi da asuba, an gane ku? Idan ka ɗauki magariba da isha, salloli ne waɗanda suke na dare. To don haka hadisin Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda, shi ya bayyana mana hudu kafin az-zahr, biyu bayan az-zahr, biyu bayan magariba a gida, biyu bayan isha a gida, sannan biyu kuma kafin sallar asuba sune raka'atul fajr. To wannan yana daga cikin aiki na gari wanda ya kamata mu yi kokari mu nace a cikin waɗannan kwanuka. Yana daga cikin salloli waɗanda suke na nafilfili wanda ya kamata mu nace, ita ce salatul duha, yin sallar wallaha wanda karancin ta raka'a biyu, gayarta raka'a 8. Kamar yadda galgadi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, manzon Allah ya ce masa kada ka bar abubuwa guda uku, manzon Allah ya ce ka nace a kansu yau da gobe. Abu na farko manzon Allah ya ce kar ka sake ka kwanta face sai ka gabatar da shafa'inka da wuturinka, domin bacci yakan ɗauke shi baya falkawa sai alfijir ya keto. Duk wanda ya tabbata ba zai falka ba sai bayan ketowa alfijir, to wannan baya dacewa ya kwanta ba tare da yayi shafa'i da wuturi. Amma duk wanda ya tabbata kafin ketowa alfijir zai iya falkawa, to wannan an so ya jinkirta shafa'i da wuturinsa in ya falka a ƙarshen dare yayi. Wasiya ta farko da manzon Allah ya masa. Wasiya ta biyu manzon Allah ya ce masa kanace yin azumi uku a kowane wata. Manzon Allah ya masa wasiyar yin azumi uku a kowane wata. Yin azumi uku a kowane wata in kana rike da lissafin kwanukan wata, to an so ka azumci ayyamul bayt, kwanuka na hasken wata 13, 14, 15. Idan baka rike da lissafin kwanan wata, to a kowace rana ku kana iya yin su a cikin wata, an gane ku? Wasiya ta uku manzon Allah ya ce masa kanace kada ka daina yin raka'a biyu a lokacin wallaha. Manzon Allah ya umarce shi da yin salatu duha, shine akalla wato karanci kenan raka'a biyu. To haka hadisin Ummu Hani Allah ya kara mata yadda, wanda hadisin na cikin Sahihul Bukhari, tace naje gidan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka a ranar da ya ci Makka da yaki. Lokacin da yazo ya ci Makka da yaki, na tarar da shi yana wanka, diyar shi Fatima ta suturce shi da wani mayafi ta kare shi, nayi sallama aka karbi sallama. Manzon Allah ya ce wake sallama, nace masa ni ce Ummu Hani. Manzon Allah ya ce marhaban bi Ummi Hani. Manzon Allah ya ce lale lale da Ummu Hani. Tace a wannan lokaci ko lokacin wallaha ne da ya gama wanka ya fito, tace manzon Allah ya yi raka'a 8. Tace sai da ya yi raka'a 8 lokacin kuma lokacin wallaha ne. To wannan hadisi yana tabbatar da gaya game da salatu duha, shine raka'a 8. Sakamakon duk wanda yayi salatu duha, Ubangiji ta'ala zai isar masa game da duk abin da ya sa a ƙarshen gaba a ƙarshen yininsa, a cikin yininsa. Duk wani alkhairi da kake nema a cikin wannan yini, Allah zai hada ka da shi. Duk wani sharri da mugunta da kake tsoro, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai baka kariya game da shi. Domin ya tabbata a cikin hadisi, Ubangiji ta'ala yake cewa ya kai dan adam, shin yanzu raka'a biyu a farkon yini ya gagare ka in isar maka abin da ke karshen yinin ka gaba daya? Sannan yana daga cikin, an gane ko, salloli na nafilfili wanda ake buƙatar murayar da waɗannan kwanuka goma na farkon Zulhijja su ne ƙiyamul layl. A cikin dararenmu mu yi ƙoƙarin rayar da su da salloli a kaɗan, wato mu yi, ko kuma ba a kaɗan ba za mu ce, abin da ya dace mu yi ƙoƙarin yin raka'a goma sha ɗaya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kowane dare na Allah ba bambanci tsakanin Ramadan da wani wata, raka'a goma sha ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi, kamar yadda matarsa Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta rawaito. Tace amma game da tsawonsu da kyawunsu tace wannan ba sai an tambaya ba, amma raka'a goma sha ɗaya tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a kowane dare, kuma baya bambanta tsakanin Ramadan da wani wata wanda yake ba Ramadan ba. Kayi biyu ka salamce, kayi biyu ka salamce, in kayi sallama hudu sai ka zo da raka'a uku a jimilce, sai karshen ta ukun zaka zauna kayi tahiyya ka salamce. Wannan ukun da ka zo da su a jimilce su ne matsayin mutur. Wannan takwas din da kai kayi biyu ka salamce, kayi biyu ka salamce su ne shafa'i. Ko kayi biyu ka salamce, kayi biyu ka salamce, in kayi sallama biyar sai ka zo da raka'a daya ita ce mutur. An gane ko? Babu wasu surori keɓantattu da za a karanta bayan Fatiha, duk abin da ya saukaka na Alƙur'ani shi ne za ka karanta. In ma baka iya ba sai alamtara wan nasi, ma'ana daga alamtara kaifa zuwa suratul nas, to za ka iya yin ƙiyamul lailin ka da su. Kai in kwata-kwata ma baka iya ba sai Fatiha sai suratul ikhlas, ma'ana kul huwallahu, to da kul huwallahu ka za ka iya yin wato ƙiyamul lail. Kuma kana iya ɗaukan sura ɗaya kai ta maimaita ta, kamar ita kul huwallahu ka yi ta maimaita ta ba adadi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi qiyamul layli da aya daya, in tu'azibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wannan aya bayan Fatiha ita kadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta karantawa yana maimaitawa da ita kadai qiyamul layli har al fujri ke to. Kenan wannan abin da ya shafi na bilfili da ya kamata mu rayar da waɗannan kwanuka goma na farkon Zulhijja. Sannan akwai azumi, wanda azumi yana daga cikin fiyayyar ibada, kuma azumi yana daga cikin abinda ke zame ma bawa garkuwa da gidan tsakanin shi da gidan wuta a gobe kiyama, kamar yanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake cewa as-sawmu junna, azumi garkuwa ne tsakanin bawa da azabar Allah a gobe kiyama. An gane ko? Da yace as-sawmu junna, wannan ya hada azumi na farilla da azumi wanda yake na nafila. Kuma haka hadisi na cikin sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma min abdin, ko kuma ma min muslimin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'ada Allahu baina wajhihi wa baina an-nari 70 kharifa aw kama qala. Manzon Allah ya ce babu musulmin da zai azumci daidai da yini ɗaya saboda Allah, face sai Allah ya nisanta tsakanin fuskar shi da wuta tafiyar shekara 70. Azumi ɗaya tak in kai saboda Allah, na farilla ko na nafila, sakamakon da zai biyo baya a ranar kiyama Ubangiji ta'ala zai nisanta tsakanin fuskarka da wuta. Kaga wannan yana nuna mana azumi yana daga cikin ayyuka waɗanda suke nagari, wanda ya dace mu rayar da waɗannan kwanuka goma na farkon Zulhijja da irin wannan ibada. Bal ma akwai hadisi, hadisi ne ingantacce, kamar yadda Sheikh Nasir Al-Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin littafinsa Sahihu Sunani Abi Dawud. Hadisin da wata mata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta rawaito, kamar yadda wata riwaya ta bayyanar da sunan wannan mata ita ce Hafsa diyar Umar, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara mata yadda, take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a zilhijja, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan azumce kwanuka tara na farkon Zulhijja. Sai tace wa yawma ashura, kuma yakan azumtar ranar Ashura shine ranar goma ga watan Al-Muharram. Sai ta ce wa salasata ayyami min kulli shahr, kuma yakan yi azumin kwana uku a kowane wata. kaga wannan nassi ne a bayyane wanda yake nuna mana sunna ne mu azumce waɗannan kwanuka tara na farkon Zulhijja. In har baka samu yi a farko ba, ba laifi kwanukan da suka rage ka azumce su, ba dole bane sai ka azumce kwanukan taran gaba daya, iya abin da ya sauƙaƙa. An gane ko? In so samu ne kenan da zaran watan ya kama to ka tashi da azumi. Ka hada da ranar Arafa, domin ranar Arafa shine cikon kwanuka tara na farkon Zulhijja kenan, domin ranar Arafa shine ranar tara ga watan Zulhijja. In har baka samu azumce waɗannan kwanuka tara ko wani adadi daga cikin waɗannan kwanuka tara, to kada ka saki kenan azumin ranar Arafa ya kurce maka, domin azumtar ranar Arafa na ɗaya daga cikin abubuwan da ke kankare ma bawa zunubansa, kamar yadda bayani ya gabata ɗazu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisin na cikin Sahihu Muslim. Manzon Allah yake cewa sawmu yawmi Arafa ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanatayn aw kama qala. Manzon Allah yace azumin ranar Arafa yace ina neman sakamako a wajen Ubangiji na subhanahu wa ta'ala ya kankare mana zunuban shekaru biyu. Haka a wata riwaya yace azumin ranar Arafa na kankare ma bawa zunubai na shekara wadda ta gabata kuma da shekara wadda za ta zo. Sai dai mu san da cewa kar mutum ya sheke ayarsa a sababin ya azumci ranar Arafa cewa ainihin tuntuna an gafarta min zunubai na shekara da ta wuce kuma da wanda za su. Kana da tabbacin cewa azumin naka ya karbu? Baka da tabbas. Don haka ya ishe ka abun koyi magabatan kwarai, yanda ba sa ganin na hautudin na tsira. Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda da Abu Darda suke fada, suke cewa wallahi in har mun san da cewa a cikin ibadunmu Allah ya karba mana daidai da raka'a biyu, suka ce wallahi wannan raka'a biyu da Allah ya karba mana tafi kima a gunmu sama da duniya da abin da yake cikinta. Domin Allah ya faɗa innama yataqabbalu Allahu minal muttaqi, kadai ku san da cewa Allah yana karbar ayyuka daga bayinsa masu takawa. Zunuban da irin wannan azumi yake kankare ma bawa su ne kankanin zunubai. An gane ko? Kankanin zunubai, kankanin zunubai su ne wanda Allah bai yi alkawalin azaba ko wata hukuma a nan duniya ko a makoma lahira. Duk aikin da Allah bai yi alkawalin azaba ga wanda ya aikata aikin a nan duniya ko a makoma lahira, to wannan sashi a kan alayin kankanin zunubai. Ko kuma babu la'anta ta Ubangiji akan aikin, babu cewa Allah ya yi fushi da mai aikin, babu wato maganar cewa ba Allah ba mai kaza ko ba manzansa ba mai kaza, to irin waɗannan ayyuka sasu akan alayin kankanin zunubai. To irin wannan azumi yana kankare ma bawa kankanin zunubansa, kankanin zunubai da ka aikata na shekara da ta gabata da shekarar da za ta zo. Duk mutumin da ya azumci ranar Arafa saboda Ubangijinsa da kyakkyawar niyya, to Allah ya yi alƙawarin kankare masa waɗannan zunubai. Domin akwai ranar ƙin dandanci, ƙanƙanin zunubai in sun taru sukan iya hallakar da mutum. An gane ku? Sukan iya hallakar da mutum. Sannan yana daga cikin ayyuka na gari wanda ake buƙatar mu yawaita su a cikin waɗannan kwanuka goma na farkon Zulhijja, wato shine yawaita ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Mu yawaita ambaton Ubangijinmu, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa liyashhadu manafi'a lahu wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ash-shahid wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin, su ci gaba da dan su ci gaba da ambaton Ubangijinsu fi ayyamin ma'lumat, a cikin wasu kwanuka sananni. Al-ayyamul ma'lumat, kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ya tabbatar mana, su ne kwanuka goma na farkon Zulhijja. Gaba ɗayan waɗannan kwanuka goma na farkon Zulhijja su ne ake kiransu al-ayyamul ma'lumat. Tare da cewa wasu daga cikin magabata sun ce al-ayyamul ma'lumat ranar layya da ran 11 da da ran 12 an gane ko sune al-ayyamul ma'lumat. Idan aka ce yau an yanka layya, sai ka dauka rana ta farko, washe gari kenan rana ta biyu, sannan bayan haka rana ta uku, wannan sune ake kiran su kenan al-ayyamul ma'lumat, kamar yanda wasu daga cikin magabata suka tafi. In aka ce al-ayyamul ma'dudat, sai ka fudda ranan layya, sai ka dauki 11, 12, 13 ga watan Zulhijja, kamar yanda Ubangiji Ta'ala ya faɗa, wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Kenan in aka ce al-ayyamul ma'dudat, kenan banda ranan layya, kenan 11, 12, 13. Idan aka ce al-ayyamul ma'lumat, kenan ranar 10 ga watan Zulhijja da 11 da 12. To tare da cewa wannan kauli na farko na Abdullahi dan Abbas, da cewa kwanuka 10 na farkon Zulhijja gaba daya sune al-ayyamul ma'lumat, wanda Ubangiji Ta'ala ya shar'anta mana mu ci gaba da ambatansa a cikin waɗannan kwanuka. Don haka hadisi na cikin Sahihul Bukhari, Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda, da Abu Huraira Allah ya yadda da shi, idan watan Zulhijja ya kama, wato sukan shiga hatta da kasuwanni suna ɗaukaka muryarsu game da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, suna tasbihi. Abdullahi dan Umar da shi da Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, wanda su ne marwaitan hadisin, in watan Zulhijja ya kama sukan shiga hatta da kasuwa suna daga sautinsu suna ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma haka Mina sai ta runga gumza saboda ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da mu'minai suke yi a cikin irin waɗannan kwanuka na 10 na farkon Zulhijja. To dan haka yana daga cikin zikirin da ake bukata mu yawaita, nau'i daga cikin nau'ikansa shine Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. An gane ku? Kusan kala hudu ne. Kala na farko kenan kace Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Nau'i na biyu sai kace Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Menene bambancin na biyu da na farko? Kabbara uku a farko da kabbara uku a tsakiya. Na farko kabbara biyu ne a farko da kabbara biyu a tsakiya. Sannan shi kuma na uku sai ka ce Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. An gane ko? Nau'i na hudu shine Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. To haka ake bukatar mu dau nau'i ɗaya daga cikin wannan nau'ika, ko kuma in ma za ka ringa cancanzawa sai ka ringa cancanzawa. To irin wannan zikiri shine ake bukatar murayar da waɗannan kwanuka 10 na farkon Zulhijja a dukkan majalisinmu, ma'ana wuraren zaman mu, da lokacin da kake zaune, da lokacin da kake cikin wasu ayyuka, ko kana cikin tafiya, ko kana kwance, ko kana ofishinka kana aikace aikace, to haka ake bukata. Kuma shi wannan zikiri sunna ne daga murya, ma'ana mutum ya ringa daga murya shi yana yi. An gane ko? Bayyanar da shi shine sunna, domin dalilin da ya nuna mana cewa bayyanar da shi sunna ne, kamar yanda marwaitan hadisin Abdullahi dan Umar da Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, Allah ya kara musu yadda, suke bayyanar da wannan zikiri, kuma haka sahabbai suke bayyanar da shi a Mina, har Mina tana gumza. Hausawa wannan malamai suka faɗa, malaman hadisi suke cewa rawi la hadisi adra bima fi bima rawa, marwaicin hadisi yafi kowa sanin ma'anar abinda hadisin ya kunsa. Dan haka kenan shi wannan zikiri bayyanar da shi sunna ne. An gane ko? Haka ake bukatar mu bayyana shi a cikin dukkan wuraren mu a cikin irin waɗannan kwanuka. Dan haka ai aka sunnanta mana. To wannan kuma kenan har akai ranar Idi, kenan har mu fita zuwa Idi. In mun je Idi za mu ci gaba da yin wannan zikiri har akai lokacin da limami zai zo a yi sallah. Bayan limami ya zo an yi sallah, to haka waɗannan kwanuka kenan sai a ringa wannan zikiri, kamar yadda wasu malamai suka tafi a bayan salloli waɗanda suke na farilla. An gane ko? Sallah 15 kenan, tun daga azzahar ta ranar layya kenan har akai wato asuba kenan ta rana ta uku, kenan ita ce rana ta hudu. kenan in kai din sun ka lissafa su ne salloli kenan 20. Sannan yana daga cikin ayyuka waɗanda suke na ƙwarai wanda aka sunnanta mana a cikin waɗannan kwanuka 10 na farkon Zulhijja, wato shine sadar da zumunta. Idan kana da wasu dangi kai kokari ka je ka sadar da zumunta tsakaninka da su, domin ka samu irin sakamakon da ake samu a cikin waɗannan kwanuka 10 na farkon Zulhijja. In aka ce sadar da zumunta, shine duk wanda akwai danganta ta jini tsakaninka da shi, in ma ta bangaren mahaifi ko ta bangaren mahaifiya, to waɗannan danginka ne wanda akwai wajibcin sadar da zumunta a kanka tsakaninka da su. In aka ce sadar da zumunta, ka je ka gaida su dan abin da Allah ya hore maka kai musu kyauta, to wannan haka ake bukata mu yi kokari mu rayar da waɗannan kwanuka da irin waɗannan ayyuka. Sannan yana daga cikin ayyuka na gari, wato shine yin sadaka dan abin da Allah ya hore mana mu yi kokari mu yi sadaka da shi. Sadaka abu ce mai girman gaske, kuma ita ma tana daga cikin abubuwan da ke kare bawa game da duk wasu tsanance-tsanance a ranar kiyama, saboda hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce kullu mur'in fi dhilli sadaqatihi yawmal qiyama hatta yuqda bainan nas. Manzon Allah ya ce kowane mutum a ranar kiyama na karkashin inuwar sadakarsa har a kai lokacin da za a yanke hukunci tsakankanin jama'a, wanda yinin alkiyama in mun danganta shi ga kafiri yini ne mai tsanani, gwalgwadon tsawonsa shine shekara 50. Amma mumini zai ganshi kamar daga bayan la'asar zuwa fadawar rana, to yini ne wanda za a kusanto da rana, iya gwalgwadon sadakarka, iya gwalgwadon fadin inuwarka wadda za ka shiga kalkashinta a ranar kiyama. Shine yace kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yawmal qiyama, kowane mutum a ranar kiyama na karkashin inuwar sadakarsa har akai lokacin da za a yanke hukunci tsakankanin jama'a. Marwaycin da ya rawaito hadisin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya kara masa yadda, Abu Marsad al-Ganawi ke fada, shi da ya rawaito hadisin rana bata taba hutowa ta fada tun da yaji wannan hadisi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko da bawon albasa ne sai yayi kokari yayi sadaka da shi a cikin yininsa. To dan haka yana daga cikin ayyukan da zamu rayar da waɗannan kwanuka 10 na farkon Zulhijja, wato shine yin sadaka. Sannan yana daga cikin ayyuka wanda zamu rayar da waɗannan kwanuka 10 na farkon Zulhijja, wato ita ce layya, domin layya sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sunna kuma mai ƙarfi, tare da cewa wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa layya wajibi ce. An gane ku ga duk wanda yake da hali suka ce dole ne ya yi layya, idan bai yi ba yayi laifi. To amma magana mafi inganci, layya sunna ce mai ƙarfi ga wanda yake da hali. Menene halin? Ya zamanto ka mallaki abincin yinin layya gaba ɗayansa da kwanuka biyu waɗanda suke bayanta. Abin da ya rage a aljihunka idan zai saya maka layya, to an sunnanta maka yin layya. Idan ku abin da ya rage ba zai saya maka layya, to layya ta sauka daga kanka. Amma in kana da garanti kin biya, to ko bashi kana iya yi kai layya. Amma in baka da tabbacin biya, to baya dacewa kai bashi kai layya, Allah bai dora maka ba. Amma kamar misali, ma'aikaci yana jiran albashinsa, yana da garanti insha Allahu in wata yayi bashi za a yi, ko da an yi lati dai kudin shi dai ba zai ciyu ba, ko zuwa wani lokaci dai za a biya shi, to wannan yana iya yin bashi ya yi layya. Amma duk wanda ba ya da tabbacin biya, to wannan baya dacewa ya yi bashi ya yi layya. To don haka ita layya tana daga cikin ibada wadda Allah ya shar'anta mana a cikin waɗannan kwanuka 10 na farkon Zulhijja, ita ce ibada wadda Allah ya fi so kenan a ranar layya, ibadar da za mu kusance shi da ita. To don haka ayyuka na gari dai a taƙaice ba su da iyaka, suna da yawa. To don haka ana buƙatar waɗannan kwanuka namu na 10 na farkon Zulhijja mu yi ƙoƙari mu rayar da su da irin waɗannan ayyuka. Ba laifi ɗan abin da ya rage mana kenan na 'yan mintuna, inda tambayoyi waɗanda suke da alaƙa da layya, an gane ku, sallar layya ko waɗannan kwanuka 10 na farkon Zulhijja, kenan ba laifi muna iya cike abin da ya rage mana lokaci. Na'am. wai kamar misali wai saurayi na iya yin layya, kuma in yayi layya shi ma kamar yadda magidanta suke yi su raba nama da saura haka zai yi, shi ne kake tambaya? Kamar yadda aka sunnanta ma magidanci haka shi ba bambanci tsakanin magidanci da wanda yake saurayi da wanda yake ba magidanci ba, kamar yadda babu bambanci tsakanin namiji da mace ko yaro da babba, duk wanda yake da halin yin layya an sunnanta masa yayi. In kayi layya a matsayinka na saurayi sai ka dan yanki dan naman da zaka soya akan reshokinka da tunda yau ka tari nama kai da ba kowa ba gare ta shekari. An gane ko dan dai ba laifi bane ka ajiye jima, amma dai in ka dau bakin gwalgwadon abinda zai wadace ka sauran raba ma jama'a. Lalle akwai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na cewa kada wani ya ajiye naman layye ya wuce kwana uku, wannan kuma manzo Allah ya faɗa ne a shekarar da jama'a suna cikin mawuyacin hali, suna cikin mawuyacin hali, suna cikin kunci. Manzo Allah ya ce kada wani daga cikinku ya ajiye naman layyarsa sama da kwana uku. Sahabbai duk suka rabe naman su. Da shekara ta dawo sahabbai suka zo suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce ya rasulullahi irin yanda muka yi bara haka za mu yi bana? Manzo Allah ya ce a bara ma da nace kada ku ajiye naman layya saboda sama da kwana uku, domin jama'a suna cikin mawuyacin hali, suna cikin kunci, ina da bukatar ne ku taimaka musu. Manzo Allah ya ce ku ajiye iyayen da kuka so a yanzu. An gane ku? In ma shekarewa zai yi ba laifi bane ka ajiye shekare. Na'am. Wai bangaren wannan yanka layya yana da wani karatu na musamman, kuma ya bambanta shin wai da sauran yanka da ake. Lallai ana cewa karatun yanka, sai dai mu san da cewa yanka ba shi da wani karatu na musamman. In ma mun ce karatun yanka, to iya karatun yanka shi ne bismillahi Allahu Akbar, bismillahi Allahu Akbar. Kamar yadda hadisi yana cikin sahihai, Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi layya da raguna biyu farare kal masu manyan kahu. Manzo Allah ika da ragon, manzo Allah ya danne ya take wuyan wato da kafarsa, manzo Allah ya tsora wuka da zai yanka ya ce bismillahi Allahu Akbar. Haka Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wato ya rawaito mana. To wannan bismillahi Allahu Akbar shi kadai ne karatun yanka. An gane ku? Yanda kake yanka kowace dabba a kowane lokaci, to haka zaka yanka dabba ta suna, haka yanka zaka yanka dabba wadda take ta layya. Kuma karin fa'ida, ita layya an so mutum ya yanka kayansa da kanshi, ko da mace ce ce a kada mata ragon a cikin gida ta yanka. In a waje ma za ta yanka, to ta zama ta fito a cikin sutura ta musulunci a kada ragon ta sa wuka ta yanka kayanta. An gane ko? An so mutum ya ji kunci yanka layyar shi da hannunsa, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji kunci yanka layyarsa da hannunsa. Maganar ka yi jiran malamin unguwa yana yawo da wuka cewa nan ana jiran shi, nan ana jiran sa, ya zo wai ya yayinka na wane, ya yanka na wane, ya yanka wane, har azzahur ta yi wani ba a yanka mashi nashi ba. An gane ku? Wannan kasancewar bai dace ba. Kuma shi kar ku yi tsammanin cewa kyauta haka ban za shi malamin unguwa ho yake yanka ma mutane. Yana yankawa ne da wata manufa. Wani dan uwa yake bani labari a cikin satin nan, yake cewa gidansa da ya kaura ranar layya, sai wani malami ya zo ya yanka masa ragon shi. Da aka wayi gari malam sai ya turo yaron shi. Yace malam ya turo ni, yace me fa? Sai yace a wuya da ake ba mai yanka. Yace to wannan farko wannan karshe. Ya dauko ya bashi. Da shekara ta zo malam da ya zo yanka, yace a yace na yanka, na yanka kana da kaina. To kaga yanzu in aka hada masa wuya goma, ai kaga ya fura mu. Kuma da wuya da fata ake aika masa. to don haka ne a takaice abinda muke so mu sani kenan abinda yake sunna duk mutumin da zai yi layya ya jibinci yanka layye shi da hannun shi haka shine yafi dacewa kuma ita layya ana yanka ta ne bayan an gama sallar idi domin duk wanda ya yanka layye shi kafin a gama sallar idi to wannan nama ne ya gabatar ma iyalinsa ba layya bace ba kamar yanda Abu Burda ibn Niyar hadisi ne ingantacce a ranar layya Abu Burda ya yanka layyarsa kafin a fita masallacin idi da aka je aka gama sallar idi sai ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa a cikin khutba cewa duk wanda ya yanka layya bayan gama sallah manzon Allah ya ce shine ya yi layya shine ya dace ma sunnar amma duk wanda ya yanka layyarsa kafin a gama sallah manzon Allah ya ce ya wannan nama ne ya gabatar ma iyalinsa ba layya bace Abu Burda ibn Niyar Allah ya kara masa yadda ya zaburo ya ce ya Rasulullahi tuntuna an yi an gama manzon Allah ya ce mai fa ya ce ina da makwabta talakawa don haka ya Rasulullahi na yi gaggawa na yanka layyata domin ina da bukatar naman layyata ya fara zuwa bakinsu kafin nauni ya je manzon Allah ya ce masa shatuka shatulami layyarka da kai nama ne ba layya bace ba mun faɗa mun maimaita ba su ɗaya ba su biyu ba wannan dalili ne wanda yake tabbatar mana kyakkyawar niyya ba ta mai da bid'a ta zama ibada inda kyakkyawar niyya na mai da bid'a ta zama ibada da manzon Allah ya ce masa layyarka ta yi saboda ya yi ne da kyawun niyya makwabtan shi yake bukata su fara cin naman layyar shi kafin su ci na wani ya yi gaggawa kafin a je masallacin idi ya yanka layya amma tare da haka manzon Allah ya ce nama ne ka ci ba layya bace ba yace to ya rasulullahi ina da dan akuya ko mu ce dan bunsuru amma fa bai shekare ba amma yana da mai manzo Allah yace an maka rangwame kai kadai je kaka yanka shi amma har izuwa kiyama baya halatta wani ya yanka dan bunsuru wanda bai cike shekara ba a matsayin layya domin dabbar da za a yi layya da ita dadin fa'ida shari'a ta kayyade mana shekaru in dan akuya ne ko akuya sai wanda suka shekari suka dora koda da kwana daya idan rago ne in so samu ne shekararri shine yafi dacewa idan ba a samu ba dan wata 6 ma ana iya yi da shi idan sa ne ko saniya sai wanda ya cike shekara 2 ya shiga ta 3 koda da kwana 1 ne in raqumi ne ko taguwa sai wanda ya cike shekara 5 ya dora koda da kwana 1 ne sannan kuma dole a nisanci ɗaya daga cikin aibuka guda 4 kada ka sake kai layya da dabba mai ido ɗaya ko makauniya domin in kai layya da mai ido ɗaya ko makauniya layya ba ta yi ba nama ne aka ci aibi na biyu kar ka sake kai layya da dabba wadda take gurguwa duk dabbar da take tsangalawa wanda in tana tafiya ana gane gurguncinta to wannan baya halatta a yi layya da ita ko an yi layya ba layya bace nama aka ci na uku wato kanjaman ma wadda ba ta da mai an gane ko ita ce ake faɗa guzuma ma'ana kanjaman ma wadda ba ta da mai duk dabbar da ba ta da mai idan kai layye da ita ba layye bace kai nama ne kace ta hudu wato ita ce dabbar da ba ta da lafiya wadda rashin lafiyar ta bayyana duk dabbar da an gane ba ta da lafiya to wannan baya halatta a yi layye da ita ta yaya za a gane dabba ba ta da lafiya so da yawa dabba in ba ta da lafiya ko abinci aka dungura mata ba za ta ci ba to duk dabbar da ta siffanta da ɗaya daga cikin aibi ɗaya daga cikin aibukan nan guda hudu to baya halatta a yi layya da ita kamar yanda hadisi ne ingantacce amma wasu ɗan aibuka kamar misali kamar tsagewar kunne ko cirewar kunnen gaba ɗaya ko karyewar ƙafu ko rashin haƙura ko yankewar wutsiya ko daddakewa wannan duka ba sa tasiri ga layya dabbar da take mai yankakkiyar wutsiya ko mai yankakken kunne ko wadda take mai karyayyen ƙafu ko wadda ba ta da haƙura wannan duka ana iya yin layya da su ba laifi bane ba ko wadda aka daddake tare da cewa al-Imamu Malik Allah ya ji kansa shi yana ganin kahon dabba in ya karye in dai yana jini to wannan ya kirga shi a matsayin rashin lafiya ne baya halatta a yi layya da ita amma in ya ko in dai kahon ya karye in dai baya jini to wannan ana iya yin layya da ita ko da ba ta da kahon gaba daya na'am tambaya ta karshe ke na'am wai wajen tarayyar lada game da dabba da za a yanka misali wajen tarayya a cikin lada babu adadi, rago daya ko dan akuya kana iya yankawa da kai da iyalinka in kun kai ko ku dari ko kai ko kun kai ku dubu kuna iya yanka rago daya a matsayin gabaɗaya layyar ku ci. An gane ku, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi layya da raguna guda biyu, daya ya yanka nashi ne shi da iyalinsa, daya kuwa yace ya yanka ma al'ummarsa har zuwa kiyama duk wanda bai samu halin yin layya. Don haka dabba daya akan iya tarayya a cikin lada in ya kai mutum dubu suna iya tarayya, amma a bangaren abin da ya shafi a hada kudi a saya, to rago ko dan akuya ko tinkiya ko akuya, wannan baya halatta a hada kudi a saya a yi layya. Wanda ake iya hada kudi a saya a yi layya sai kamar sa ko saniya ko raƙumi ko taguwa. An gane ku, mutum bakwai sukan iya hada kudi su sayi sa ko su sayi raƙumi su yi layya. A wani hadisi na Jabir, Allah ya kara masa yadda, mutum goma ma suna iya hadawa, hadisi ne ingantacce, su hada kudi su sayi raƙumi su yi layya a matsayin layyar su ce. Amma in bangaren tarayya ne a cikin lada, mutum ɗaya yana iya saya ya ce ta mu ce da ni da wani da wani da wani ku sun kai su dubu, wato su yanka. Sannan kuma wajen yin layya mun yi bayani, kayi da raƙumi ya fi kayi da sa, kayi da sa ya fi kayi da rago, kayi da rago ya fi kayi da akuya ko ɗan akuya. Kamar yadda dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda jumhurin malamai suka kafa hujja da shi, hadisi ne ingantacce na cikin sahihu Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, a ranar Juma'a duk wanda ya zo a sa'a ta farko, manzon Allah ya ce tamkar ya yanka raƙumi ya kusanci Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wanda ya zo a sa'a ta biyu, manzon Allah ya ce tamkar ya yanka sa. Wanda ya zo a sa'a ta uku, manzon Allah ya ce tamkar ya yanka rago. Wanda ya zo a sa'a ta hudu, manzon Allah ya ce tamkar ya yanka kaza. Wanda ya zo a sa'a ta biyar, manzon Allah ya ce tamkar ya yi sadaka da kwai. Idan limami ya shigo masallaci ya hau kan mimbari, mala'ikun da suke rubuta sunayen jama'a, wane ya zo a farko, wane ya zo a sa'a ta biyu, wane ya zo a sa'a ta uku, gaba ɗayansu sai su limke wannan girgam, su ma su zo su zauna su saurari khutba. Duk wanda ya zo bayan hawan liman, bayan liman ya hau mimbari, ba a rubuta shi a gwalgwad, ba a rubuta shi a layin waɗanda suka yi sadaka daidai da gwalgwadan kwai. Wannan zamu gane kuskurenmu da muke lati a wajen zuwa masallacin Juma'a. In so samu ne a lokaci na farko ya kamata mutum ya tafi tun kusan 12, haka ya kamata mutum ya tafi. Tare da cewa wannan dalili shine malamai suka ce, to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anan ya gabatar da yanka raƙumi akan yanka sa, ya gabatar da yanka sa akan yanka rago. Dan haka suka ce yin layya da raƙumi yafi da sa, yi da sa yafi da rago. Kuma haka an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wani bawa ne yafi cancanta mutum ya yanta? Manzo Allah yace wanda yafi tsada, yafi kima, yafi daraja a wajen masu shi. Tare da cewa malaman Malikiya su sun tafi akan cewa yin layya wato da rago shine yafi, kai da rago yafi kai da sa, kai da sa yafi kai da rago. Suka ce amma in a hadaya ne, to kai da raƙumi yafi kai da sa, kai da sa yafi kai da rago. Suka ce domin a hadaya ana buƙatar yawan nama, saboda taro ne yayi taro. Don haka dai a takaice dai wannan magana ta farko, idan dai ta fi rinjaye nan insha Allah za mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Yawa.